This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Kuke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na yau safiyar Juma'a, 16 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To, hawa wata kotu a kasar Senegal ta yanke hukunci kan cewa ɗage zaben shugaban ƙasa da ya kamata a yi ranar 25 ga watan Fabrairu nan da gwamnatin ƙasar ta yi ya sabawa kundin tsarin mulkin ƙasar. A yayin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ke ƙara fitowa fili yana bayyana matsayarsa akan kungiyar tsaron NATO da kuma batun tallafin soja ga ƙasashen waje da ake kai, akwai barakar da ke tasowa sosai game da yadda shugabannin Amurka biyu da jama'arsu ke kallon rawar da Amurka ke takawa a ƙasashen duniya. Tun lokacin da aka kafa kungiyar ƙawancen NATO a karon farko a wannan shekarar, ƙasashen Turai ƙawayen kungiyar za su yi amfani da kashi biyu cikin ɗari na jumlar kuɗin kayayyakin da ake samarwa a ƙasashen don fannin tsaro.
Kanin labaran kenan. A yau za mu fara buɗe tattar rahotannin namu ne daga Najeriya, inda hukumar gididdiga ta ƙasa ta ce har yanzu fa farashin kayayyaki na ci gaba da hauhawa a Najeriya.
Kayan abinci ko kayan abu na masarufi sun daina tashi a tsakanin kwanaki ba, sai dai mami a wani za ka iya zuwa yau da safe ka siya abu, da yamma in ka ƙara komawa sayan sa ka ga an ce ma farashin sa ya tashi.
A can ƙasar Kamaru kuwa, wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ce ta saki wani rahoto da ya ce jami'an tsaron ƙasar sun hallaka kimanin farar hula 170 suka kuma ƙone gidaje sama da 100 a yayin wata arangama da 'yan aware.
Yayin da za a yi ƙasa, 'yan ta'adda sun ɗauki makamai za su ɓata ƙasa, a ce yau Majalisar Ɗinkin Duniya na bayan wannan abubuwa saboda haddasa wannan kuzanni.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace safiyar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin Manuniya tare da ɗan mutan Ikara Isa Lawal. Amma fa duk sai bayan an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wata kotu a kasar Senegal ta yanke hukunci akan cewa ɗage zaben shugaban ƙasa da ya kamata a yi ranar 25 ga watan Fabrairu nan da gwamnatin ƙasar ta yi ya sabawa kundin tsarin mulki, lamarin da ya jefa ƙasar cikin wani sabon yanayi na rashin tabbas ta ɓangaren zaɓe. A makon da ya wuce ne, 'yan takarar shugaban ƙasa daga jam'iyyun adawa da wasu 'yan majalisar dokoki suka kalubalanci ƙudurin a kotu wanda ya jinkirta zaben zuwa watan Disamba, ya kuma tsawaita wa'adin shugaba Macky Sall, wani mataki da masu suka suka ce tamkar juyin mulki ne. Rikicin da ya ƙara ruruta wutar tarzoma ya kuma sa ƙasashe nuna damuwa kan cewa ɗaya daga cikin ƙasashen da ke mulkin demokuraɗiyya a yammacin Afirka na fuskantar barazana. Ba a dai san abin da zai faru ba nan gaba. Sall, wanda ba zai tsaya takara ba a zaben kuma ya kai ƙarshen wa'adinsa karo na biyu bisa ga kundin tsarin mulkin ƙasar, ya ce an jinkirta zaben ne saboda takaddamar da ta taso kan jerin sunayen 'yan takara da kuma zargin cin hanci da rashawa a kotun tsarin mulkin ƙasar. A yayin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ke ƙara nanata kalaman da ya yi a baya na cewa idan aka zaɓe shi ba zai kare ƙasashe mambobin ƙungiyar tsaron NATO da ba su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu ba ta fannin kuɗi da kuma batun ƙudurin ba da tallafin soja don wasu ƙasashe da ya tsaya cika a Majalisar Dokokin Amurka, akwai barakar da ke tasowa sosai game da yadda shugabannin Amurka biyu da jama'arsu ke kallon rawar da Amurka ke takawa a ƙasashen duniya. Biden, wanda ya sanya batun ƙarfafa ƙawance don tunkarar abokan gaba a gaba-gaban manufofinsa na harkokin waje, na neman ƙarin haɗin gwiwar ƙasashe baki ɗaya. Shi kuma Trump, wanda ta yiwu shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican, yana sake nanata taken Amurka ce farko a muradinsa, abin da ya janyo damuwa tsakanin ƙasashe abokan hulɗar Amurka a farkon shugabancinsa. abin dubawa dai shine yadda Washington za ta saka sharadin tsaro a karkashin sashi na biyar na yarjejeniyar kungiyar NATO wanda ya buƙaci mambobin kungiyar su taimakawa juna idan wata ƙasa daga waje ta kaiwa wata daga cikin sahari. A wani jawabi da yayi a lokacin wani taron yakin neman zabe a makon da ya gabata, Trump yayi alfahari da cewa a lokacin da yake matsayin shugaban ƙasa ya taba gargadin wani shugaban kungiyar tsaron NATO da cewa zai bar Rasha ta yi duk abin da ta ga dama da kasashe mambobin kungiyar da suka kasa ba da kashi 2 cikin 100 na jimlar kudin kayayyakin da suke samu a cikin gida dan fannin tsaron kungiyar. Tun daga lokacin da aka kafa kungiyar kawancen NATO a karan farko a wannan shekarar, kasashen turai kawayen kungiyar za su yi amfani da kashi 2 cikin 100 na jimlar kudin kayayyakin da ake samarwa a kasashen dan fannin tsaro, a cewar sakataren janar din kungiyar James Stoltenberg. Stoltenberg ya ce a cikin shekarar nan ta 2024 kasashen kawancen NATO a turai za su zuba jarin jimlar dala biliyan 380 a fannin tsaro. Stoltenberg ya kara da cewa 18 daga cikin mambobin kungiyar NATO 31 a wannan shekarar za su yi amfani da akalla kashi 2 cikin 100 na jimlar kudin kayayyakin da suke samu a kasashen su dan fannin tsaro. Wadaran na shekarar 2024 mambobin kungiyar NATO ne suka fadda shi shekaru 10 da suka wuce domin mayar da martani saboda damuwar tsaro biyo bayan mamaye yankin Crimea da Russia ta yi ba bisa ka'ida ba. Brad Bowman, babban daraktan cibiyar soja da harkokin siyasa a gidauniyar tsaron kasashen demokradiya, ya yaba da muhimmancin ci gaban akan amfani da kudin amma yayi gargadin cewa akwai buƙatar daukar ƙarin matakai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Haka dan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu garzaya da ku zuwa ga wakilar sashen Hausa ta muryar Amurka a birnin Abuja, Najeriya, Rukayya Basha, domin jin cikakken rahoton da ta aika mana kan tashin goren zabi da farashin kayayyaki ke cigaba da yi a Najeriya, lamarin da ke ƙara jefa 'yan Najeriya cikin matsanancin halin rayuwa.
Farashin kaya a Najeriya ya ci gaba da tashi babu kakkautawa a farkon shekarar nan, kamar yadda hukumar kididdiga ta ƙasa MBS ta bayyana a rahoton da ta fitar. Hukumar ta ce farashin kayayyaki ya yi matuƙar tashi a watan Janairun shekarar nan, domin farashin ya karu da kaso 8.8 cikin 100 idan aka kwatanta da yadda farashin yake a watan Janairun shekarar 2023. Rahoton ya ce farashin kayayyaki sun ci gaba da hauhawa a farkon shekarar da aka shiga fiye da yadda farashin yake a watan Disamba shekarar da ta gabata. Hukumar MBS ta ce farashin kayayyakin abinci a Najeriya ya matuƙar tashi a watan Janairun da ta gabata, inda farashin ya karu kuma ya kai kaso 35.41 cikin 100 bisa ma'auni, wanda hakan ya nuna cewa farashin ya karu da kaso 11.10 cikin 100 idan aka kwatanta da yadda farashin yake a watan Janairun shekarar 2023, inda farashin yake a matsayin kaso 24.32 cikin 100. Farashin kayayyakin masarufi da sauran nau'ikan kayayyaki sun ci gaba da hauhawa a ƙasar biyo bayan cire tallafin man fetur da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi lokacin kama rantsuwar aiki. 'Yan Najeriya dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da yadda rayuwar ke ƙara tsada a ƙasar.
Mai magana Abuba Mai Goro Gashuwa. To a gaskiya a bangare na, kamar yadda muka shiga sabon shekarar nan, ba mu shige ta da daɗi ba, ba mu san zuwa gaban ba, amma a yanzu kan gaskiya ba mu shige ta da daɗi ba domin kayan abinci ya yi tsada.
Sunana Muhammad Muzammil Bashir. Kayan abinci ko kayan abunan masarufi sun daina tashi a tsakanin kwanaki ba, sai dai mami awanni. Za ka iya zuwa yau da safe ka si abu, da yamma in ka ƙara koma sayansa ka ji an ce ma farashin sa ya tashi.
A shirarsa da muryar Amurka, Nasiru Shu'aibu Marmara, masani kuma manazarci kan lamuran da suka shafi tattalin arziki da cigaban ƙasa, ya ce yadda farashin kayayyaki yake tashi a Najeriya babban barazana ne ga tattalin arzikin ƙasar.
A tabbas yanayin yadda hawa farashi ya kasance a cikin wannan shekarun zuwa yanzu, tabbas ya karu. kuma ba abu ne mai kyau ga tattalin arzikin kasa ba to amma sai dai dama ba abu ne wanda yake ba tsammanin sa ba ga dukkanin wanda yake kusanci ko kuma yake mu'amalantar yanayin da tattalin arzikin kasa ke tafiya tabbas za a shiga wannan yanayin maganar saukan farashi gwamnati ta yi wani abu farashi ya sauka gaskiya a irin tubalin da gwamnatin take yin gini da shi a maganar tattalin arzikin kasa zai zama abu ne mai wahala don irin tubalin da take yin gini da su a tattalin arzikin kasar ba gini ne wanda yake nuna cewa tana so farashi ya sauka ba tana yin kokari ne na ganin ta cike waɗansu gibbuka da suke na daga bashi ko biyan bashi da maganar funding na kasafin kuɗi inda za a sami balance a yanayin samun kasar da abin da yake shigo kasar da kuma bukatun kasar na kashe kuɗi kawai abin da na fuskanta gwamnati tana kokari ne shine tana kokarin yanayin yadda farashin yake a sama kuma samun yan Najeriya ma ya daukaka ya zama farashi yana sama su ma samun yan Najeriya ya karu na kuɗi so saboda haka sai a daidaita kenan
yanzu dai hankulan yan kasar ya karkata ne ga mahukunta domin ganin yadda za su shawo kan lamarin Ruqayyah Basha muryar Amurka daga Abuja a Najeriya
to madalla an ga da Ruqayyah Basha fasaro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram yanzu ga Maryam ta sake shigowa da cigaban labaran duniya
Fadar White House ta ce za ta amince da sakamakon zaben shugaban kasar Indonesia wanda Prabowo Subianto ya yi ikirarin lashewa wato tsohon janar dan sojan kasar da aka yi ta cece kuce a kansa a baya wanda aka hana shigowa Amurka fiye da shekaru 10 saboda zarge-zargen da ke da alaka da muzanta hakokin bil'adama sakamakon kidayar kur'an farko daga cibiyoyin bincike da yawa sun nuna cewa Prabowo wanda kamar yawancin 'yan Indonesia ke amfani da sunansa na farko yayi wa abokan hamayyarsa Anies Baswedan da Ganjar Pranowo Bentengkau inda ya samu fiye da kashi 50 cikin 100 na kuri'u wato adadin da ake bukata don kaucewa zabe karo na biyu a wata mai zuwa ne hukumar zaben kasar za ta fitar da sakamakon a hukumace amma Prabowo ya yi ikirarin cewa shi yayi nasara inda ya fada wa dubban magoya bayansa a Jakarta babban birnin kasar cewa wannan ita ce nasarar dukkan 'yan Indonesia a shekarar 2020 gwamnatin Trump ta sanya wa Prabowo takunkumin hana shiga Amurka bisa zarge-zargen keta hakokin bil'adama ciki har da yin garkuwa tare da azabtar da 'yan gwagwarmayar goyon bayan demokradiyya a lokacin da aka hambarar da gwamnatin sarkinsa shugaba Suharto da kuma samun shi da hannu a laifuffukan soja a gabashin Timor A jiya Alhamis kasar Venezuela ta umarci ofishin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin Caracas da ya rufe ofishin da kuma dakatar da ayyukansa inda ta ce ma'aikatan ofishin su fice daga kasar cikin kwanaki uku. A yayin wani taron manema labarai ne ministan harkokin wajen kasar Ivan Helpinto ya sanar da matakin yana mai cewa ofishin ya taka rawar da bata dace ba kuma ya zama wani kamfanin lauyoyi masu zaman kansu da masu yunkurin yin juyin mulki da 'yan ta'adda waɗanda ke kullawa kasar makarkashiya Helpinto ya kara da cewa matakin zai ci gaba da aiki har sai ofishin ya fito fili ya gyara kurakuransa Sanarwar dai na zuwa ne bayan da ofishin na kare haƙoƙin bil'adama ya ciccike matakin gwamnatin Venezuela na tsara babban lauyan kare haƙoƙin bil'adama Rosio San Miguel lamarin da ya janyo damuwa a ciki da wajen kasar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai Jamhuriyar Kamaru. Inda wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta saki wani rahoto da ke cewa jami'an tsaron ƙasar sun hallaka kimanin farar hula su 170 suka kuma kone gidaje sama da 100 a yayin wata gamo ta homa gama da aka yi da 'yan aware kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoton na Muhammad Awal Garba.
Rahotannin da kungiyar kwato hakkin bil'adama ta fitar na wannan watan sun ce jama'an tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru sun halaka fararen hula har guda 170, sannan kuma sun cillawa gidajen al'umma da basu je musu gani ba wuta sama da guda 100 a cikin watanni 6 da suka gabata, anda ake artabu da ƴan awarin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Wannan ne sai na tambayi Alhaji Dan Asabe mai fada a jini a bangaren na ƴan awari, shin ko wannan rahoto na da ƙarshen gaskiya kuwa?
To kai ma ka san mun yi san ɗin duniya, duk maganar da kai ta yi bincike sosai abin da ka tuna ne, a duk inda aka zaga zaka ga cewa kana turo mutane kamar wato ɗan sandan ciki nata, suna tura mata rahoto alani da hujja, alani da hujja da wannan suke aiki, ba kowa ya tashi kawai dauke waya ko kuma a yi musu wani abin ko internet a tura musu abin na ce musu a'a gashi abin da ya faru su dauka su aiki da shi ba a'a da waya kuma abin da kuma shi ne. To dukan gaskiya abin da son zama a wannan bangaren ba kowa fa ba kamar abin nan ba, saboda haka abu ta tabarbare fiye da inda aka tuna, fiye da inda aka tuna, domin kowa ya tashi ta kafan shi wannan wurin din, to baya da tabbas cewa zai dawo. To mene ne abin yanzu? Yanzu kam in ba dai an zauna an tattauna ba bangaren gwamnati da su mutane masu mu masu magana da yare English din da kuma wani third party wannan wa muke ni da third party majalisar ɗinkin duniya, mu ta kaɗaice yanzu muke gani wanda za ta iya tsayawa ta yi abu.
Mustajibo mai bawa ministan tsaro shawara ne akan matsalar na ƴan awarin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, shi kan yace rahoton akwai lauje cikin nadi.
To yau dai shi a san cewa kasa, kowace kasa a duniya tana da ƴancin kanta. To bayan da za a yi kasa ɗan ta'adda sun dauki makamai za su ba ta kasa, a ce yau majalisar ɗinkin duniya musamman ƙasan Amurka da bayan wannan abubuwa saboda haddasa wa'innan fitinannu. To bayan da za mu ce mu a matsayinmu na jami'an tsaro, wannan harin da aka kai ma ɗan ta'adda ne, ɗan ta'adda ne gidajensu ne suna zuwa su labe a wannan ƙauye, suna ajiye makamai a wannan ƙauyuka. To kaga cewa wannan harin da aka kai, wato musamman ma labari aka kawo mana ƴan cikin gida, wato wanda muke aiki da su, su suka bada labari, kuma shin da aka zo aka yi bincike aka tawar cewa eh hakan ne, gidaje ne da suke zuwa ƙauye suna ajiye makamansu, kuma su ma suna zuwa ƙauyuwa suka fito daga daji. To shi yasa aka kona waɗannan gidaje ne. To ka san cewa su majalisar ɗinkin duniya a koyan da suke so a tafiyar da al'amarin ɗin, to mu kuma a ƙasar Kamaru ba za mu yadda cewa duk wani abin da zai kawo fitina a ce za a raba ƙasar Kamaru ba za mu yadda da shi.
Ƙasar Jamhuriyar Kamaru dai tana cikin tsaka mai wuya a wannan lokaci, ta bangaren jihar Arewa mai nisa maharan Boko Haram suna addaban al'umma, sai kuma bangaren jihar Adamawan ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru masu garkuwa ne suke cin kasuwarsu, haka ta bangaren gabashin ƙasar kuma ada ta iyaka da ƙasar Afirka ta tsakiya mayakan makwabtan ne suke ta hada-hada su. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla masu tsaro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu lokaci ne da za a gyara zama a sauraron shirinmu na gaba.
Manuniya.
Jiyar gashin gallazawa talaka da suka fara zanga-zanga ya kai matukar da shugabannin al'umma ke ganin akwai barazanar tsaro.
Shi dan adam idan wahala ta kai wahala ya tire, to fa ba mu iya control ɗinsa. Duk waɗannan sojojin da ake ganin ana da su a ƙasar nan da jami'an tsaro, in talakan Najeriya ya balle wallahi ba su iya control ɗinsa.
Abin da yake faruwa a Sudan da baya da yanzu wacce tafi, mu yi haƙuri za mu cimma nasara.
Sai dai kuma tun mahukunta suka ce ai sun ma riga sun gano garanga tsamar gwaramar da ta tunkaro.
Waɗanda za mu kira sa TV masu zuwa shi ne sashen noma da abin da ya shafi shiga da fitan kayayyaki na ƙasa wato kasar. Ne masu tambayoyi a bisa abin da al'umma talakawa da suka zaɓe mu suka buƙaci ne masu.
Ai mutane su ne bunta shugabanci ake shi ne ke saboda ga mu ƴan Najeriya shi ne na tabbata dole zai kawo zaman lafiya.
To ko akwai wani maganin murje matsalar ficewar kasashen nan na ECOWAS guda uku daga kungiyar ta ECOWAS din da suka ce sun karta layi bayan tashi daga wani taro?
Ina ganin cewa ba a yi latti ba a wannan fitar da ƴan Niger suka yi tare da ƴan Burkina Faso da ƴan Mali, kuma idan za a gyara a dawo da su amma dai ya zama ba takunkumi, to ina ganin za su sassauci akan wannan abin.
Waɗannan ba so mun taimaka tattaɓa cikin tarin murwa da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da dan al'umar duniya ne da ma sashin Hausa na muryar Amurka ya kirkiro shiri na 157 cikin jerin shirin manuniyan da kan bambare bamborin boye-boye dan fidda gaskiya baro-baro meyuwa kuma kokarin bambare bamborin boye-boye ne sa Sheikh Idris Muhammad Saban gari na Masar limamai da malamai yace dole a gaya wa shugabanni gaskiya babu batun tsoro
da farko an jefa mutane cikin talauci domin jefa su akai ba Allah ya samu a cikin talauci ba Allah bai samu talauci a fasa ba wasu in tsoraron mutane suka jefa mutane a cikin talauci to babban bala'in ma shine hauhawar farashin abubuwa kusan kullun abin karuwa yake ga kuma kudin nan ba a samu to hatta kai ga mutane suna mutuwa saboda yunwa wasu suna cin ganye a wannan kasa ta mutu Najeriya kasar da duk Afirka ba mai arzikin ta to shi yasa muka ga ja hankalin shugabanni domin a zauna lafiya saboda shi dan adam idan wahala ta kai wahala ya tire to fa ba mu iya control din sa duk gudannin sojin da ake ganin ana da su a kasar nan da jami'an tsaro in talakan Najeriya ya balle wallahi ba sa iya control din sa
kaga to wannan wasu malamai suna maganar wannan jarabawa ce daga Allah a daina jingina ta da ƴan siyasa
ba gaskiya bane ba jarabawa ba ce ga Allah Allah bai jarabe mu da talauci a Najeriya ba duk abinda Allah yake ba mu kasa na arziki a Najeriya Allah ya ba mu da muna da shugabanni masu adalci wallahi tallahi ba za mu samu kanmu haka ba ai annabi ya karantar da mu annabi yake cewa idan kuka samu shugabanni azzalimai malume suka zama fajiri ba sa fada mu shugabanni gaskiya masu kudi suka zama marowata ba sa taimakon talakawa annabi ce zaman ku a cikin karkashin kasa ya ci zaman ku a bayanta ma'ana mutuwar mutun ta fi rayuwar sa a wannan lokacin annabi ya faɗi wannan magana akwai wani malami da zai ma annabi gyara
sai da kuma shugaban kungiyar masu motocin haya ta Ritin Dafta Muhammad Musa mai takobi cewa ai wajibi fa a taka sannu dan kada a jefa kasar nan cikin kwazazzaban da za ta dinga gabza karo
na farko dai mu sani tsadar rayuwa ba abu ne wanda yake a Najeriya kadai ba kun mun duba neman maslaha da addu'a ta gari da shawarwari na gari su ne mafi zama alkhairi ba a'a yin fito na fito da gwamnati ba hakiya mu dauka da abin da ya faru a Sudan a baya da al'amura na more rayuwa da jin dadi da yawa kasashe sukan je Sudan su samu sai aka waye gari jarabta ta zo suka ce bread yayi tsada hajiya a wannan lokaci suka tada zanga-zanga ko ina har aka zo aka ce an kama shugaban kasar an kifar da gwamnati idan muka duba abin da yake faruwa a Sudan da baya da yanzu wacce tafi su dan haka shi yasa muke fadakar da al'umar kasa mu yi hakuri zamu cimma nasara
kuma dai aka ji shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya Dr. Abbas Tajuddin na tabbatar da tattara karfin tuttuje matsalolin da suka ce sun gano suna nema su tsutsuro
mun kira ministan kudi mun kira minister budget mun kira shugaban hukuma na tara kudi mun kira shugaban babban bankin Najeriya duka mun masa tambayoyi akan abubuwa da ke mutane kai kai kamar wata uku da suka wuce kafin a soma kasafin kuɗi na 2024 mun soma da sashen tsaro inda muka kirawo hafsoshi daban-daban na ruwa da na sama da na ƙasa da police duka suka zo suka yi ma al'umma bayani so za mu ci gaba da irin wannan ga duka sectors ɗin da ke Najeriya musamman wanda yake ake samun tannaki misali yanzu da zan baka shine wanda za mu kira ta TV masu zuwa shine sashen noma da abin da ya shafi shiga da fitan kayayyaki na kasa wato kasta ne musu tambayoyi a bisa abin da al'umma talakawa da suka zaɓe mu suka buƙaci ne musu don mu samu amsoshi kuma a nemi hanyoyi mafita ga kasa wanda ya kamata a ce an dauka
game da buƙatar bada gudunmuwar kowa da kowa don murƙushe matsalolin Najeriya kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Salami ne ya daddale dallan dalilan danne dukkanin tasgaro
dukkan Najeriya wajibi ya bada gudunmuwa yanzu mallakin Najeriya ko mai jami'ar ka dukkan Najeriya ko mai addinin sa ya bada gudunmuwa wajen gina Najeriya dukkan Najeriya ko mai aimin haka ko bangaren ka shine kasancewa Najeriya ce kadai sai ke kasar ka dole zai kawo barazana matsayin wato a matsayin kamar firgici ko da firgita karkashin so da haka ai magana sai hadin wanda bai taso ba ai mutane su ne gwamnati ai shugabanci ake shine ke saboda ga mu ɗan Najeriya shine na tabbata dole zai kawo zaman lafiya ai arziki kaza su bada goyon ba wannan bayan ba
ta
zo ba wallahi ya san mutum na zafin ko shekara kamar 20 bayan na minista wato ya tarbi rigima na bore aka zo asa ai fisu na kai hausa mun yi dai ga su in shi rigima ya san me na faɗa masa ya kuma yana da sai na bura sai wato na a tare ne na tafi na rubuta kuma na ga masa mun ji ai shi ko ya san ni shi kuma ya san me na faɗa kan shi
excellency yanzu da za ku haɗu da shi shugaba Tinubu me zaka ce masa
kalan kai shi gwamnatin Najeriya ranke da sannan ka
waɗannan shawarwari zaka ba shi
shine sai ka tambaye ka ce ga sulucan tambaye shawara kada mu ka ce shugaban Najeriya Tinubu ga sulucan tambaye shawara sai tambaye ni
a misali da wani dalili tunda haɗo ku ta manya haboce misali
kai da jinin aiko ka zani habo aiko
misali in kuka
habo shine jinin zo da ana habo ana tsantar jinin ai magana ko ya wani gudu ba
shi kuwa malamin jami'ar nan na Abuja Dr. Faruk BB Faruk cewa yake akwai buƙatar kungiyar ECOWAS ta dinke barakar da ta barko cikin gida tun kafin ma ta gano cewa daga baya ta makaru
gaskiya wato fitar kasashen nan daga ECOWAS wato ba abin alheri bane kuma ba tsari bane na diplomasiya mai kyau ko aba komai dai zama tare da haɗin kai yafi karfafa ku akan ku farraka ku kauce wa juna to musamman Najeriya wannan abu da ya faru ba abin alheri bane gare ta wato kama kishi ne na cikin gida sai kiga wato yafi zafi akan kishi tsakanin wanda suke da nesa da juna kuma ina ganin cewa ba a yi latti ba a wannan fitar da ƴan Niger suka yi tare da ƴan Burkina Faso da ƴan Mali a gaskiya babban dalilin su shine takunkumin da aka dora musu ba wai dan an ce su daina zuwa taron ECOWAS bane a'a takunkumi ne da aka dora musu na tsana waje aka suke ganin cewa dan kasashen Faransa da Amurka sun kiyadda da wannan wato juyin hali da suke da juyin mulki da suke su ma ba su ji dadi abin ba sun dora musu irin nasu takunkumin shi yasa ƴan uwansu ƴan ECOWAS su ma suka yi musu takunkumi kuma idan za a gyara a dawo da su amma dai ya zama ba takunkumi amma da ka tattune to ina ganin za su sassauci akan wannan abin za kuma su dawo a ci gaba da zama lafiya
da zamu iya bajje muku kina ashirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun san da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu ba ƙara karewa suke kullun kwana kamar waken da ake ta faman ruru domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1197 ne su yi sallamar sakin kujerun domin babu yadda za a yi wani ya ce waɗannan kwanaki da suke karewa wai bari ya karu kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shirya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar nawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da muka yi amfani da su daru daru ni Isa Lol Ikara da kan yi limanci shirye shirin in gabatar ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
madalla an ga dan mutum Ikara da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
To hawa wata kota a kasar Senegal ta yanke hukunci kan cewa dage zaben shugaban kasa da ya kamata a yi ranar 25 ga watan Fabrairu nan da gwamnatin kasar ta yi ya sabawa kundin tsarin mulkin kasar a yayin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ke kara fitowa fili yana bayyana matsayarsa akan kungiyar tsaron NATO da kuma batun tallafin su daga kasashen waje da ake kai akwai barakar da ke tasowa sosai game da yadda shugabannin Amurka biyu da jama'ar su ke kallon rawar da Amurka ke takawa a kasashen duniya
to baki da masu sauraro anan ne zamu nade tabar mu shirin na wannan lokaci yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa akan mulwar shirin kuma sauraro anan ne kuma zamu nade tabar mu shirin na wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa wajen kammalawar shirin yanzu muku kamar da kuka ji shi musamman Maryam Dauda da ta tayar gabatar da shirin takarantar labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Aljiri Abdu da Hadiza Kyari da ta hidimar shafukan sadarwar gizo sai Dadi Balawi da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharifi muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima ku kuma sauraro anan ne kuma muka kaga karshen shirin na wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa wajen kammalawar shirin musamman Maryam Dauda da tsakarin to labaran duniya suke ni gabatar da shirin sai editor mu ta wannan zangon Grace Alhira Abdu da Hadiza Kyari da ta kula da shafukan mu na yanar gizo. Sai Dadi Balawi da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima ku.